Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafi da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu, ƴan Najeriya ke halartar rumfunan zabe domin kada kuri'a a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da ya hada tsohon shugaban kasa Muhammad Usman na jam'iyyar Adil Canji ta ƴan Hamayya da tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki. A yayin gudanar da yakin neman zabe kowanne daga cikin ƴan takarar biyu yayi kirarin lashe zaben da zai fayyace wanda zai gaji shugaba Isu Muhammadu bayan da ya shafe shekara 10 akan karagar mulki. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma yayi koma da ƙarin bayani.
Kimanin ƴan Niger miliyan 7,446 da suka rijistar zabe ne ake sa ran za su fito a wunin yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaben mutumin da zai shugabanci kasar ta Niger a tsawon shekaru 5 masu zuwa a tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad da ɗan takarar ƴan adawa wato tsohon shugaban kasa Muhammad Usman. Ruhunan zabe akalla 25,978 ne aka yi tanadi a dukkan fadin kasar, wadanda kuma ke bude kofofin su a karfe 8 na safe, su rufe a karfe 7 na yamma a agogon Niger da Najeriya. Wanda ya gudanar da yakin zabe cikin zazzafan yanayi, abinda ke fayyace yadda bangarorin ke daukan wannan zabe da muhimmanci. Bayan zagaya yankuna 8 na kasar ta Niger, dan takarar jam'iyyar RDL Canji ta ƴan Hamayya Muhammad Usman ya jaddada cewa yana da kwari gwiwar shi zai yi nasara a wannan fafatawa. Sai dai shi ma dan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Muhammad yayi ikilalin doke abokin karawarsa a wannan zabe a bisa la'akari da yadda yake samun goyen baya daga manyan jam'iyyun siyasar da suka taka rawar gani a zagayen farko. An ji shi
fa kusheka muna basa hanyar nasara, shine kuma yasa ko ina in kushka shurare su suna zancen fitina, mai fitina kun san da kai nasara. Za mu kasa su rana 21 na wannan wata. Jama'a lafiya. Allah ya kuma ya bai yarda ba. Yi to mu gane shi ranna. Za mu kasa su cikin guri'u. Baba. Babu tata. Babu toge. Karkashi kallon da duka mutane wanda za su zo daga waje domin su bi wannan zaben kuma su lura da yanda aka gudanar da shi.
Dubban jami'an sa ido daga ciki da wajen kasar ta Niger ne ke shirin zagaye sassan kasar don ganewa idanuwansu abubuwan da za su wakana a tsawon wunin na yau Lahadi, yayin da hukumar zabe ta kasa Seni ke cewa ta kammala shiri tsaf don ganin komai ya gudana cikin kyakkyawan yanayi. Sannan ta gargadi 'yan kasar ta Niger su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina bayan la'akari da take-taken wasu daga cikin magoya bayan 'yan takarar biyu. Muhammad Usman mai shekaru 71 a duniya, masani ne da ya karanci ilimin kididdiga, ya kuma shugabanci kasar ta Niger daga 1998 zuwa 1996, yayin da Bazoum Mohamed mai shekaru 61 da haihuwa ya karanci ilimin falsafa. Sau biyu yana rike mukamin ministan harkokin waje, a baya-bayan nan ya rike mukamin ministan cikin gida na tsawon shekaru 3 kafin ya ajiye aiki da nufin tunkarar babban zaben shekarar 2020 da 2021. A zagayen farko na ranar 27 ga watan Disamba, Bazoum Mohamed ya zo na daya daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata, inda ya sami kashi 39 da 'yanka daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, sai Muhammad Usman wanda ya zo na biyu da kashi 16 da 'yanka. Dukkan 'yan takarar biyu sun fito ne daga yankin Zandar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a can birnin Kwanni kuma Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ta bakin kadan daga cikin mazauna jihar dangane da fatansu game da wannan zabe na yau.
Ani sunana Mamman Sani Gado, ina fatan wanga zabe da zai kamawa shekara ta 2021 Allah ya zaba mana shugaba na gari mai tausayin talaka.
Sunana dai Hamma Idrisa, ina hawata Allah ya ba mu shugaba na gari. Ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran gadar muke ciki kwantara wajen shekara kuma mu sha nau da kwantara. Muna hawata mu samu president wanda zai shaye muna wai hawata na kenan.
Jami'an Norma Abdurrahman Sani, to abin hawata watana guda ne Allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali.
To mu dai hawata mu dai Allah ya sa a yi zaben ga lahiya a kare lahiya.
Wasu 'yan Nijar kenan da ke bayyana ra'ayinsu game da zaben na yau.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
To masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai maki dole, wanda shirin a yau yana nan kasuwar 'yan doya ta garin Tagina a yankin karamar hukumar Rafi ta jihar Niger Nigeria. A kuma kai tsaye yanzu haka muna tare da sarkin 'yan doya. Ranka yadda sunanka?
Ni sunan Ayuba Auta, sarkin doya na garin Tagina.
To a sarkin 'yan doya, wani bayani za ka yi mana game da matsayin doya yanzu, kasance war idan an duba jihar Niger mana ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da suka yi fice wajen samar da doya, yanzu ya matsayin doya take?
An samu cin gaba sosai a cikin kasuwannin mu. Mun samu karin bayani, mun samu cin gaba sosai don daraja doya ta yi daraja, kuma masaya akwai masaya, mun samu cin gaba kwarai da gaske.
Yanzu kaman wannan tarin doyan da nake gani a gabana, kaman nawa ake sayar da shi yanzu?
Wannan doya za ta kai kimanin 40,000.
Na'am, kaman kwaya nawa ne anan?
Kwaya 100 ne.
Kwaya 100, wato kwariya kenan,
kwariyan doya kenan.
Na'am, 40,000.
Na'am.
To kafin wannan lokacin zuwa 'yan kwanakin baya da suka wuce, nawa ake sayar da kaman wannan kwariya din?
So kwanan baya ana samu ta kaman 30,000 ko 30,000 ba wani abu.
Na'am.
Yanzu an samu cin gaba sosai kwarai da gaske.
Na'am. To me yasa ta ƙara kuɗi?
Don samu cin gaba da muka samu. An samu masaya sun shigo kasuwa, an samu ƙarin cin gaba, domin an samu cin gaban kasa.
Na'am. To yanzu muna kakar doya ne koko wani yanayi muke yanzu?
Yanzu muna cikin kakar doya ne.
Amma yanzu kai ne sarkin 'yan doyan nan, kaman wani bayani za ka yi mana game da ita doyar kanta, wani yanayi take?
Doya tana da yanayin da muke ganinta za ta yi daraja kwarai da gaske.
Bayan darajar yanzu, ai da ba a sayan masu fita da ita zuwa wasu wurare, yanzu ana samu?
Yanzu ana samu sosai, haka saboda ana zuwa da doya.
Na'am. Kuma daga nan Tagina ake?
Daga nan Tagina ake saya.
Na'am.
Saboda haka mun samu kwarai da gaske, mun samu karin abin ga samu haske sosai da cin gaba kuwa.
Na'am.
Mun gode sosai ka sa mu ta samu cin gaba, domin an samu masaya sun shigo, kuma an samu masu isa fita da ita a kai ta wani kasa kamar Lagos, san Sokoto da Abuja ana zuwa da ita.
Na'am.
Kuma ana samu cin gaba.
Na'am. To bayan mun gama da magana da sarkin 'yan doya na nan kasuwar Tagina,
na samu shugaban dillalai wato masu shiga tsakanin mai saye da mai sayarwa ko ranke da sunanka
sunana Abubakar Bako Tegina
na Abubakar Bako Tegina to wani bayani zaka yi mana ta bangaren kuku dillalai akwai wani haske da zaka kara game da farashi ko cinikin da ake yanzu
to mu a matsayin mu na dillalai mu masu sasantawa ne wanda yake mukan shiga tsakanin mai kaya da mai saye mu tabbatar da cewa mai saye ya dan samu rangwame yanda in yaje shi ma ya dan samu yanda zai dawo kuma ta wannan muna samun ci gaba sosai
amma wani lokaci dillalai ku ana dan korafi dan ana ga kaman kuna hana ruwa gudu wajen ciniki me zaka ce
mu dillalai ba mu hana ruwa gudu domin menene dillali duk yanda ya kai in ya koma wajen mai saye mai kaya zai ga laihin shi in ya dawo wajen mai kaya mai saye zai ga laihin shi dai yana tsakiya ne yana kokarin ya ga ya sasanta yanda za a samu
kamar manyan masu saye na sari su ne kuke shiga tsakani
kenan yanzu kamar dan ashafa shine muke shiga tsakanin su da mai gona
menene dan ashafa kenan
dan ashafa kamar wanda yake idan mai gona ya dauko shi zai sayi hannun shi sannan shi kuma falke zai sayi hannun wannan da ya saya hannun mu hawa biyu ne
to ba dama mu ce je kai tsaye gona ya sayi koko dole sai kun shiga tsakanin nan
abinda yasa ba halin mutun ya je gona saboda wani bi idan kace zaka yi ciniki da mai gona kana iya samun riski ka sayi kayan da yake na sata ne
kamar don ana samun nasata
ana samun nasata
kamar menene babban matsalar ku
yanzu matsalar mu gaskiya kasuwan ga mun samu ci gaba mun samu baki ta bangare ta sashen Sokoto Kebbi, Jigawa, Suleja, Lagos, duka dai masayan ju suna nan. To wanda yake yanzu matsalan babban abin da ke damun mu ba mu da runhuna. Muna neman gwamnati ta taimaka mana da ta yi mana runhuna.
Ga ainihin cikin rana muke goni, amma wannan shagunan duk ba na gwamnati bane.
Shagunan nan ba na gwamnati bane.
Amma na ga ana tara doya ga ya can tari na gani.
Wace muna cin albarkaci ne na mai wannan wurin asibiti ne. To shine ya dasa wannan itacen, shi yasa muka tambaye shi yace ba matsala mu ci gaba da arziki.
Wa kai sai ka zo yi? To mallam sunanka?
Sunana Alhaji Abubakar.
Na'am, ka zo sayan doya ne? Ka riga ka sayi ko za ka sayi?
Na saya kuma ina ne ina saya.
To kaman kai sari kake ka tafi wata kasa da shi ko?
Eh nake ina zuwa wata jiha da shi.
Na'am, ina kake zuwa da shi?
Ina zuwa Lagos.
Kai da kanka kake tafiya?
Tafiya ne nake tafiya.
Na'am. To yanzu ya kuke sayi yanzu? Farashin wurin ku akwai sauki koko dai akwai bukata dan ƙara saukowa?
Farashi gaskiya yanzu ya karu bisa ga kwanaki.
Na'am.
Don yanzu farashin doya ya karu. Ka san ita duk kasuwar da ake yi ta duniya yanzu idan aka ce maka lokacin wata ya kai biyan albashi to zaka ga kaya suna hauhawa ko wani iri ne saboda haka sai doya ta kara farashi amma kwanaki ta samu dan ragewa kuɗi amma yanzu kuma ta tashi ta daga hawa
kamar kai kwariya nawa ka sayi yanzu
to ni kamar ni yanzu misali ina iya sayan kwariya 30 ko 40 take a ce mu hada mu yi mota
kamar wannan ta gaba na kai ka sayi ko
ba ni ne sayi ta ba ga wanda yake ta amma ina sa ran za ta kai 40 ko 50
yanzu kai kamar nawa ne kake ganin saukin kwariya a wurinka da kuma tsadarta
to yanzu wannan saukin ta yanzu dai a same ta 40 amma ga kwanaki za mu same ta 25-30
kenan kuna fita kenan ku
in Allah ya so ya da muna hita wata sa kuma ba mu hita abin sa'a ne
mu wage tura mu
ku mine ne matsalar ku ku masu sayan doyan nan ku tafi da ita wani wuri ku sayar
mu yanzu abin da ya zama matsala gare mu musamman hanyoyi mun kan samu matsala a hanya ga mota ko ta lalace a yi kwanaki a hanya ba kai ba mu abin da yake adaba muke nan sannan kuma ka san mu yan kasuwa muna neman gwamnati ta sa muna hannu dangane da sha'anin kasuwanci inda muke sa kayan mu runhuna don ita doya ba ta son rana tana so a samu wuri inda take jin sanyi take dan jin la'ima la'ima ba abin da ke ta yawwa zahi ba zai lalata ta ba to koda za ta yi wata ne wurin insha Allah
kai ma mai ciniki ne to yi mun magana a takeice sunanka
sunana Yahaya Yaron Mallam
na'am ka zo sayan doya
ina zo sayan doya ne
ta kasa yanzu nuna mu
tana can haka
tano ka sai
na sai kwariya uku na 30,000 da na 70,000 da ta 45,000
to amma me yasa farashin ya bambanta kuma duk kwariya
ne zai bambanta saboda wata kwariyan babba ne ba wata kuma karama ce akwai ta 150,000 ma akwai ta 120,000 ma yawwa saboda haka ka ji dalilin bambanci to babban makasudi yanzu ni zan kara neman taimako daga gwamnati muna fatan wannan kasuwa ta mu ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri wanda za a yi mana kasuwa gurin da kasuwancin mu zai fili so sabili da doya da ake saiwa nan rafi local government duk inda ka sani ko bai ji ba ta bi mu doya ba amma bamu da kasuwa anan ta gina muna roƙon gwamnati ta neman mana guri ta kuma bamu dama da za a shirya kasuwa a ci gaba da kasuwanci anan ta gina kamar yadda ake yi a ko ina
me ya sunanki
umma
kin zo sayan doya ne na'am kamar wacce zake sayi yanzu
zan ci
wannan
bage ba
wannan bage bagen to nawa kika saya ba su sayar ba
to 108 ne sai ba su sayar ba
suka ce muke sai nawa
suka ce mun she 1000
da kuma ke 1000 ya muke yawa ke
ban da 1000
na ne me kike so sai muke yawa
a su raga mu su raga ban wuce
kai ina waye ce sai waye ne sai da mala sunanka
Musa Kabitu
to kai ta sai 800 ya baka sai da mata ba
ni na ce ta kara ni ma akai na wurin tahi haka din
na'am kai ma ka sara ne zaka
sai ni ma zan samu wani abu
na'am yanzu kamar nawa kake ganin zaka sai da mata
ni ce ta bani 1000 ita ta ce kuma ya mata yawa
na'am ya mata yawa yanzu kamar ta dan kara zaka bari
in ta kara zan saida mata
dole he dubun dai
in ta kara zan saida mata
na'am
in ta ban 900 zan saida mata
kake kin ji ya ce in kin dan kara kaman 900 zai saida baki sai 900
sai ban mun aka nan mana ta taimaka
na'am to muna fata dai Allah ya santa ku to daga bisani dai bayan korafin da muka samu daga jama'a musamman su yan kasuwar doya na bukatar rumfa a wannan kasuwa faduwa ta zo daidai da zama domin kicikusu muka yi karo da wani daga cikin shugabanni a ita wannan karamar hukumar da farko suna da kuma matsayi a karamar hukumar
Surama Ibrahim Salisu ni ne kansila da nake representing nan ta Gina Ward a karamar hukumar Rafita local government
na'am yanzu gashi mun yi karo da kai a kasuwar doya kuma cikin korafin su yan kasuwa sun nuna suna bukatar rumfa me zaka ce game da wannan korafin
wannan korafin insha Allah muna kokari da zaran an ba su zama daidai insha Allah zamu yi wannan ayyuka
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Fada John Bakeni ni fada ne dake aiki a lardin Maiduguri ina kuma aiki a jami'a ta Maiduguri to ina so in kira ga babban murya musamman ga yan kasa duka da musulmai da krista musamman mu malaman addini bisa ga yanayin da kasar mu ta samu kanta a ciki yadda abubuwa suka tabarbare to sau da yawa muka nuna yatsu ana gunaguni akan zabi shugabanni amma sai da komai ina so inda zai yiwu kuma ya dace mu juyo gun ubangiji Allah mu rufe fuskar sa domin ba abin da yake karfin ubangiji Allah wayansu abubuwan nan ba za mu iya mu magance su mu da kanmu ba amma da taimakon ubangiji Allah za mu yi nasara saboda haka ina kira da babban murya musamman ga mu shugabannin addini da fasoci da limamai ya dace ya kuma kamata mu dukuba mu yi jagoranci na sahihi mu kuma dage mu nace da addu'a domin ubangiji Allah ya kawas mana da matsaloli da kuma abubuwa da muna fuskanta amma fiye da komai domin ya ba shugabanninmu hikima da basira yadda za su iya su jagorance mu a hanya da ta dace inda za mu samu kwanciyar hankali salama da kuma warwala yadda kuma dukkan ƴan ƙasa za su iya su idar da ayyukansu ba tsoro ba firgita bari ubangiji Allah ya tabbatar mana da wannan fata da kuma addu'a amin
majalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wanda ni Hawwa Umar zan ci gaba da gabatarwa shirin lafiya uwar jiki shiri ne dake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin fadakar da al'umma akan irin illolin da take tattare da su da kuma hanyoyin bin matakan kariya a yau zamu yi magana ne akan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun ciki ko kuma
juna biyu domin kauda duk wata matsala da ka iya tasowa a lokacin da mace ta samu ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masauraran mu barka da wannan lokaci.
To likita, shin akwai wani mashirye-shirye na musamman da ya kamata iyaye su yi kafin samun ciki ko kuma juna biyu?
To shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi na samun juna biyu kamar shirye-shiryen da mai gona ne zai yi kafin damina ta fadi. Manoma sun san abin da nake nufi. Kafin damina ta fadi mutum zai je ya gyara gonar shi, ya share kaya, ya cire duk tushiyar da ba a bukata, a zagaye gona ya kasance ba a bar inda dabbobi za su shigo su yi banna ba. Idan an samu gatan wani lokaci hakan yi kaftu a gyare a labalin kasar kafin ruwan farko ya sauka. A wanda yi wannan zaka ga insha Allah tare da addu'a idan aka samu damina mai kyau yabanya shi za ta fi kyau idan aka kwatanta ta da wanda bai dauke wadannan matakai ba na gyara gonar shi. To haka kuma ga samun juna biyu, ya kamata ne duk lokacin da aka yi tunanin cewa za a iya samun juna biyu to akwai matakan da ya kamata a dauka. Wannan matakai sun hada da inda hali a samu likita a duba lafiyar ita wadda ake fatan za ta zama mahaifiya kwanan nan ko kuma dacin ta taba zuwa ma mahaifiyar ba wai haihuwar fari bane. Akan duba tarihin lafiyar ta ko tana da wasu cututtuka wanda za su iya zama matsala ga samun juna biyu ko za su iya sama ya kasance samun juna biyun zai zo da wahala ko kuma za su iya shafar jarini idan an samu juna biyu. Za a iya ba da shawara akan irin abincin da ya kamata ta ci saboda akwai abinci wanda yake mai gina jiki kwatankwacin yadda mai gona zai kai taki kafin ruwa ya sauka. To haka abinci mai gina jiki yake da amfani. Akwai yanayin wasu abubuwan kuma da za a iya ba da shawara a rage ci, misali ko a rage sha. A wasu al'adu za ka ga misali mata suna shan taba, suna shan giya ko kuma suna cin goro ko kuma wani abu da yake da sinadarai da dama abin da ya shafi irin su kafin da sauransu. Waɗannan sinadarai an tabbatar da cewa suna iya sa samun juna biyun ya zo da wahala ko kuma idan an samu juna biyun suna iya ƙara hatsarin bari ko kuma ya kasance shi jaririn nan ba shi da cikakkiyar lafiya. To idan aka je asibiti za a iya yi wa mutum bayani kan irin waɗannan abubuwa na cewa ya buƙatar a rabu da shi. Kamar abin da ya shafi nauyi, akan samu matan da misali jikinsu nauyinsu ya gaza, za a iya ba su shawarar su ci abinci da irin tsarin yadda za su ci abinci yadda za su dan ƙara dan nauyin da ake buƙata kafin samun juna biyu. Akwai wanda kuma su kuma nauyin ne ya yi musu yawa, wanda idan nauyin ya yi musu yawa yana da matsaloli da dama, yana iya kawo a samu matsala ma na jinkiri wurin samun juna biyun ko kuma an samu juna biyun a samu matsala wanda za ta iya shafar uwar ko kuma ta shafi jariran ko kuma ta shafi duka biyun. Kafin samun juna biyun nan ana iya ba su shawara akan abin da ya kamata ne da za ta rage nauyi da kuma irin abinciccikan da ya kamata ta rage. Akwai wanda suna da al'adu na shaye-shayen magunguna, abin da a turance wasu ke kira supplement. To supplement nan a cikinsu akwai waɗanda suna da sinadaran da za su iya cutar da jariri, misali kamar irin su sinadaran vitamin A da D da E da K, idan suka yi yawa za su iya cutar da jaririn nan a lokacin da aka samu juna biyu. Sannan akwai waɗanda kuma ana buƙatar su saboda rashin su yana iya cutar da shi jaririn, kamar misali sinadaran da ake cewa folic acid. Kamar shi folic acid nan wasu ƙasashe sun sa shi a cikin fulawa ta yin biredi, yadda mafi yawancin al'ummarsu dai za su iya samun isasshe ko maza ko mata kafin lokacin da za ta samu juna biyun nan kenan jikinta dama yana da isasshe. Inda babu irin waɗannan matakai kamar irin ƙasashenmu, to da buƙatar a asibiti za a ba ta shawara irin ganyayen da za ta ci da abubuwan da za ta ci wanda zai bunƙasa shi wannan sinadari na folic acid a jikinta wanda zai taimaka wurin kare jariri daga samun matsala, musamman matsala da ta shafi laka. Saboda haka akwai abubuwa da dama da ake dubawa.
Musamman ma da kace ya kamata ma ita mace a duba lafiyarta, kowane irin cuta ne idan an ga tana da shi za a bata shawaran kada ta dauki ciki a lokacin ko kuma a bata shawarwarin da ya kamata da kuma hanyoyin da ya kamata ta bi kafin ta samu ciki.
To akwai cututtuka da dama, misali a waɗanda ƙwayoyin cuta ke haddasawa, akwai cutar da ake cewa rubella. To kaga kamar ita rubella din nan mutun zai same ta ba tare da ma ya san ya same ta ba ko kuma ya dan masassara ta wuni daya da yan kuraje da basu tada hankali ba to amma idan uwa tana da wannan idan ta samu juna biyu ana jin tsoron cewa zai iya kawo matsala sosai ko dai ta barin jaririn ko kuma ta haife shi da matsaloli da dama kamar wanda take da hawan jini na tsawon lokaci da bukatar a taimaka a kwantar da jinin nan ya zama ya kai yadda ake bukata kafin ta samu juna biyu saboda shi juna biyun nan yana iya lalata harkar tabbatar da shi jinin ya zama yadda ake so ko kuma idan ya tsanani yana iya shafar shi kanshi jariri kamar wanda take da ciwon suga da bukatar a tabbatar cewa sugar nan an samu daidaito na dan tsawon lokaci kafin ta samu juna biyu saboda idan ya kasance sugar nan an samu matsala to yana iya shafar jaririn banda ita kan ya akan kanta da zai iya mata illa akwai cututtuka da dama misali irin na makoko abinda ake cewa thyroid kenan idan yana da wasu cututtuka da za a iya sa uwar akan magani to idan ya kasance akwai wannan matsala na da yana iya hana ta ta samu juna biyun ko kuma ta samu juna biyun amma ya shafi shi jaririn saboda haka cututtukan suna da dama ainin akwai wanda ana iya gado wanda muka fi sani wanda ya kamata a ba iyaye shawarwari akai misali cutar sikila za a iya faɗa musu za a iya yi musu abin da ake cewa counseling wato shawarwari akan matakan da za su iya ɗauka saboda yiwuwar samun damage wannan cuta saboda haka akwai cututtuka da dama da za a iya ɗaukar matakai akan su kafin samun juna biyu
likita kai bayanin cewa akwai wani sinadarin na folic acid wanda ana bukata wanda ake hasashen za ta zama uwa ta kasance tana da shi a jiki kai ba da misali da wasu kasashen masu kan sashi a flower na yin breeding dan da ya kasance kowa yana da samun wannan sinadarin to likita shin shi wannan sinadarin baya yin yawa ne a jiki
sinadari ne da yake ba zai yawa ba idan dai ta yadda yanayin ake cin abinci kuma idan yayi yawa jiki yana fitar da shi ta fitsari sai kasance kenan ba zai taru ya taru wanda zai yawa da zai illa ba
to likita ko menene ma yasa ake wannan shiri
to abin da yasa ake wannan shiri saboda na daya a samu sauki wurin samun juna biyu na biyu a samu lafiyar uwa da kuma ta jaririn da ake fatan za a samu
menene muhimmancin yin shirin ga yaro da ita kuma uwa
muhimmancin shirin nan kamar muhimmancin kwatancin da nayi na mai gona ne wanda ya shirya yana fatan zai samu yabanya mai kyau kuma cikin sauki insha Allah
to likita kaman wasu irin matsaloli ne ma ka iya tasowa ko kuma za a iya fuskanta musamman ma idan ba a yi wannan shirye-shirye da tsare-tsare ba kafin a samu juna biyu
matsalolin nan akasin rashin shirin ne misali akwai kamar yadda ne magana abin da ya shafi nauyi da wasu sinadarai a cikin abinci misali kamar misali wanda yake shan coffee da soda da sigari da wane ne akwai hatsarin zai iya samun yaro da yake da matsala idan aka samu yaro ɗaya da matsalan nan sai ga ya canza rayuwar gaba daya shi wannan iyali saboda matsaloli ne da dama kamar misali rashin wancan sinadari na folic acid da muka yi magana wanda yake iya taimakawa wurin kare samun matsala talaka idan aka samu matsalan nan talaka sai kaga abu ne da zai iya tabarbara rayuwar yaron nan banda irin wahalar halin da za su yi na asibiti a je a yi aiki a ce za a toshe nan kafa ba ta aiki ba sa iya rike kashi ba sa iya rike fitsari matsaloli ne da dama wanda an tabbatar da wannan yana iya yin rigakafi kaga kenan aka kauce masa insha Allah za a samu maslaha
a dai kan wannan sinadari na folic acid shin idan uwa ta kasance tana da shi tun kafin ta haifi yaro shin shi ma yaron idan ya fito sai an ci gaba da bashi ko kuma wanda ya samu yana cikin ciki ya wadatar
to zaki ga idan bayan an samu juna biyun ma za mu yi wannan maganar nan gaba a wurin awon ciki ana sa uwa akan shi wannan magani na wannan sinadari na folic acid yana taimakawa jariri wurin girma a wannan lokacin baya kare jariri saboda an riga an gama yin diggaban jiki to amma yana taimakawa saboda a lokacin ake yin kwayoyin halitta da suke kara girma saboda haka lokacin da take sha jariri zai samu wannan folic acid sannan bayan ta haihu ana iya ci gaba saboda wala Allah tana bukatar jinin ta dan yi sama to za a ba ta wasu magunguna na karin jini kuma za a ba ta shawarar ta ci gaba da shi wannan sinadari saboda haka sinadari ne da ake amfani da shi ko da bayan haihuwar
ta masha Allah masu sauraron mu da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu
mu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka kasance da gwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye dake Abuja. To a madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar sai kuma likita da muka kasance tare da shi nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
Masauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan